Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan Birnin Washington DC. Masauraro, assalamu alaikum, barkamu da warhaka. Hadiza Shari ce tare da Ibrahim ka Almasi Garba. Da sauran abokan aiki muke gabatar muku da wannan shiri a yau, Lahadi, 30 ga watan Agusta shekarar 2020. Kafin ku ji abin da muke tafa da shi, Ibrahim, ba mu kanan labarai.
To Hadiza, kasar India ta ba da rahoton samun sabon kamuwa da cutar corona wajen 78,761 cikin sa'o'i 24 a yau dinnan Lahadi. Hukumomi sun ce an bindige wani mutum har lahira da daren jiya Asabar a garin Portland na jihar Oregon, yayin da wata arangama ta barke tsakanin masu goyon bayan shugaba Donald Trump da masu zanga-zanga kan wariyar da suka ce ɗan sanda na nuna baƙaƙen fata. Sannan ƙasar Isra'ila na shirin yin liyafar rattaba hannu a birnin Washington DC zuwa tsakiyar watan Satumba saboda yarjejeniyar da ta cimma da haɗaɗɗiyar daular Larabawa.
Kanan labarin kenan. Bayan kashi na farko na labarai, za ku ci cewa ana ci gaba da samun hauhawar farashin kayayyakin masarufi a Najeriya sakamakon karancin dala a bankunan kasar.
Kamar mu wannan abun sama da wata biyar kenan, har yanzu ba wata kofa da muke da shi da suke kawo mana yin kasuwa, muna zaune tunda matafiya ba su yi tafiya ba, matafiya ba su shigo ba.
Haka kuma harajin kashi 400% na fitan kaya daga jiragen ruwan Turai babbar barazana ce ga tattalin arzikin Najeriya, inji hukumar kasuwanci ta teku.
Harajin da gwamnati ke samu daga sashen jiragen ruwa ya yi ƙasa, kayan da ke zuwa ma sun yi ƙasa, ko ina ne duniya kaya sun fara tsada.
Madina mai shani kuma na nan tafi da shirin matasa a duniyar gizo. Sai kuma kaɗan daga cikin ra'ayoyin da ku masu sauraro kuka aiko mana ta hanyar email. Amma fa duk kafin nan sai a gyara zama domin jin yadda duniyar ta wuni.
To assalamu alaikum masu saurare ga labaran. Kasar India ta ba da rahoton samun sabon kamuwa da cutar corona wajen 78,761 cikin sa'o'i 24 a yau dinnan Lahadi, wanda a duniya baki daya shine adadi mafi yawa da aka taba gani cikin kwana guda tun farkon annobar, a yayin da kuma kasar ke ci gaba da buɗe harkokin tattalin arzikinta. Wannan ce rana ta hudu a jere da India ta samu sabon kamuwa da cutar sama da 75,000 cikin kwana daya. India mai yawan mutane kusan biliyan 1.5, da yawan masu dauke da cutar kusan miliyan 3.5, da waɗanda cutar ta kashe sama da 63,000. Ita ce ta uku a yawan masu dauke da cutar ta COVID-19 a duniya bayan Amurka da Brazil. A wasu biranen kasashen Turai da dama jiya Asabar an yi ta zanga-zangar nuna rashin amincewa da tsauraran matakan hana yaduwar cutar waɗanda aka dauka tun bayan bullarta. Hukumomi sun ce an bindige wani mutum har lahira da daren jiya Asabar a garin Portland na jihar Oregon na nan Amurka, yayin da wata arangama ta barke tsakanin wasu magoya bayan shugaba Donald Trump masu jerin gwanon motoci da masu zanga-zanga kan wariyar da suke zargin 'yan sanda na nuna wa baƙaƙen fata, da aka fi sani da Black Lives Matter a cewar 'yan sanda. Zuwa yanzu bayanai na nuna cewa wanda aka harba ɗin farar fata ne. Ba a tabbatar ko harbin na da nasaba kai tsaye da faɗan da ya barke bayan da masu zanga-zanga suka tunkari tawagar motoci wajen 600 na magoya bayan Trump a tsakiyar birnin ba. Magoya bayan Trump sun yi ta taruwa a birnin a ranakun Asabar na makonni uku da suka gabata. Masu zanga-zangar sun yi ta yunkurin tseda tawagar motocin ta wajen tsayawa kan tituna da kuma katse gadoji. Portland ya kasance fagen zanga-zanga da dare na tsawon watanni fiye da uku, tun bayan da 'yan sanda suka kashe George Floyd a Minneapolis. Gabanin wannan harbin, 'yan sanda sun yi kame jiya Asabar, suka shawarci mazauna wajejen da su kauce ma maciyar birnin. Kasar Isra'ila na fatan yin liyafar rattaba hannu a birnin Washington DC zuwa tsakiyar watan Satumba saboda yarjejeniyar da ta cimma da haɗaɗɗiyar daular Larabawa. Wani babban jami'in gwamnatin Prime Minister Benjamin Netanyahu ne ya faɗi haka a yau dinnan Lahadi. Shugaban Amurka Donald Trump da manyan hadaman Netanyahu za su tsaida ranar rattaba hannun lokacin da jami'an Isra'ila suka isa Abu Dhabi gobe Litinin don tattaunawa, abinda ministan harkokin haɗin kan yanki Ofri Okunis ya faɗa kenan. babban mai bayar da shawara wa Trump Jared Kushner da wasu wakilan Amurka za su isa Isra'ila a yau din nan Lahadi don shirya tafiya hadaddiyar daular Larabawa din. Akunis ya kara da cewa gwamnatin Netanyahu na fatan hidimar rattaba hannun za ta auku gabanin abin da ya kira Rosh Hashanah dinmu, wato sabuwar shekarar Yahudu, wadda ta yi daidai da ranar 18 ga watan Satumba.
Madalla, to kamar da kuka ji a farkon shirin, ana ci gaba da samun hauhawar farashin kayayyakin masarufi a Najeriya sakamakon karancin dala a bankunan kasar. Daga Abuja, Shamsiyya Hamza Ibrahim ta hada mana wannan rahoto.
Cikin wata kididdiga da ya fitar, ofishin kididdiga na kasar ya bayyana cewa sakamakon tashin canjin kudin dala an samu dagawar farashin kayayyakin masarufi daga kashi 12.56 zuwa kashi 12.82 a cikin wata guda, lamarin da shugaban kungiyar ƴan kasuwan bayan fage ta Periodic Change Alhaji Aminu Gwadabi ya danganta shi da wallan annobar coronavirus a wasu kasashen duniya.
Samu ta wannan corona da ya samu duniya ta baki da yawa Najeriya ba yana cikin babban abin da yasa aka samu wannan matsala a cikin harka na yau da kullum, ba ma irin harkan canji kamar mu wannan abin musamman da wata biyar kenan, har yanzu ba wata kofa da muke da shi da take kawo muna yin kasuwa, muna zaune din da matafiya ba su yi tafiya ba, matafiya ba su shigo ba. Ita gwamnati ne dan tallafawa muna na sana'a mu ta wasu hanyoyi kuma samun kudin nasu janye sosai da sosai. Investors masu shigowa tafiya suke yi kasashensu. Nigeria muna da matsala guda daya wanda yake abubuwan da muke amfani da shi har zuwa abinci balantana masu tara cikin kashi 100 kashi 90 muna shigowa da shi.
A nashi bangaren kuwa shugaban ƴan kasuwa na Jabi Malam Muhammad Bello ya daura laifin hawa-hawan farashin kayayyakin masarufi ga ƴan kasuwa da kuma ƙari da gwamnati ta yi akan farashin man fetur da ke zama wani jigo da kasar ke dogaro akai.
Ƴan kasuwa su ma suna da nasu laifi daga cikin wannan lamarin, don kin ga bamu da standard price farashi na bai da bamu da shi, duk wanda ya ga dama haka yake sai da nashi, zai ga wannan abin da yake sai da daban alai da shi ma wannan yana sai da nashi daban, lalle wannan bai shafi dala 100% ba. Gaskiya hawan farashin man fetur yana haddasa karuwan hawan farashin kayaki, domin kin duba duk abin da mutum zai yi dole sai ya shafi wannan man fetur din nan, zai je kasuwa zai je ya dawo, shi ma wanda ya je ya so kila daga wani wuri zai je ya kawo wannan abun, dole sai ya sa kudin motar shi daga ciki, ko da motar mutum ne da kana sai lita 65 yanzu gashi ne ya koma wajen 140 da wani abu, lalle karin farashin man fetur kan shi kan zai giyawo ya taimaka dai wajen karin hawan farashin kayaki.
A wani yunkuri na farfado da masana'antu da inganta harkokin noma ta kasar, cikin shekarar da ta gabata ne gwamnatin Najeriya ta hana shigowa da wasu kayayyakin abinci irin su shinkafa ta kasashe da ke da makwabtaka da ita. Professor Muhammad Akro Minuma, shugaban kungiyar akantocin Najeriya, ya yi kira ga gwamnati kan a yi duba da kuma sa tsarin tallafi a kowane bangare don samun sauki ga talaka da ke neman na yau da kullum.
Wato ainihin abin da ya kamata gwamnati ta yi shine su sa tallafi a abin da ya shafi mutane da yawa. Idan an dauki yadda ake yin abubuwa, me gona ya zamana cewa an taimaka mishi wurin taki da abin da ake amfani da shi wurin yin noma, zaki ga cewa idan haka ne to in ya tashi sayar da kayan zai zama na mai arha, ba zai zama mai tsada ba. Amma idan an bar shi ya sha wahalan yin yadda zai yi ya yi ya fitar da wannan abin ya kai kasuwa, to lalai shi ma zai sa kuɗi yadda zai fi karfin wanda talaka ba zai iya saya ba. Amma a fara kamar daga man fetur din, abu ne wanda ya kamata kar a bar shi ya tashi ya hauhawa da zai kasance cewa mutane suna samun wahalan saya. Idan ana samun wahalan saya, duk abin da za a je a yi da shi zai kasance cewa ya tashi. Abin da gwamnati za ta yi shine ta kai karanci da zai shafi dukkan kallon kasuwanci, kar a bar shi ya taso ya zamana cewa an iya rage shi kafin lokacin da zai tafi kasuwa.
Shamsiyya Hamza Ibrahim, murya Amurka daga Abuja, Najeriya.
To madalla, a gaida Shamsiyya Hamza Ibrahim. Har yanzu dai kuna tare ne da sashen Hausa na murya Amurka daga nan birnin Washington DC. Yanzu kuma ga Ibrahim dauke da sauran labaran duniya.
To Hadiza, sabuwar dokar da China ta kafa game da ka'idar sayar da kayan fasahar sadarwa na nufin kenan sai da izinin China kamfanin ByteDance zai iya sayar da manhajar TikTok ma Amurkawa. abinda wani kwararre kan harkokin cinikayyar China ya faɗa ma kafar labaran gwamnatin China kenan, wanda wannan ka'idar ka iya rikirkita wannan cinikin dolan mai dabaibaye da siyasa. Shugaban Amurka Donald Trump ya umarci kamfanin na ByteDance da ya sayar da manhajarsa ta TikTok ta aikawa daga jerin bidiyo, umarnin da kamfanin ke kalubalanta a wata kotu a Amurka. A daidai lokacin da ake nuna fargabar irin bayanan jama'a da manhajar ke dauke da su saboda batun tsaro, kamfanin Microsoft da na Oracle na cikin jerin masu kokarin sayan TikTok din, wanda ya hada da nashiyar Canada da New Zealand da kuma na Australia. Ana zaben majalisar dokokin kasa yau a Montenegro, wanda zabi ne tsakanin zama mamban kungiyar tarayyar Turai EU da jam'iyyar da ta dade tana mulki mai kuma dasawa da yammacin duniya ke muradi, da kuma zabin kusanci ga Serbia da Russia, wanda gamayyar jam'iyyun adawa ke muradi. Ana gudanar da zaben ne a daidai lokacin da takaddama ta barke kan dokar kadarori mallakin kungiyoyin addinai, wadda majami'ar mabiya da daddiyar aqida ta Orthodox Shiyar Serbia mai matukar tasiri ke adawa da ita. Majami'ar da zargin cewa dokar ta amince gwamnatin Montenegro ta kwace kadarorinta a wani yunkuri na kirkiro wata sabuwar majami'a ta Montenegro, zargin da gwamnatin ta musunta. Jam'iyyar da tafi goyon bayan Serbia da Russia na goyon bayan majami'ar. A ƙarshe, shugaban Jamus Frank-Walter Steinmeier yau dinnan Lahadi ya isar da yunkurin masu zanga-zanga na balle mashigar ginin majalisar dokokin tarayyar kasar da ake kira Reichstag don su afka ciki, wanda ya ce hakan hari ne kan tsarin demokradiyyarmu kuma ba abin amincewa ba ne. Ba za mu taɓa amincewa da haka ba, a cewar Steinmeier a wani saƙon Instagram. Wannan al'amari ya auku ne da yammacin jiya Asabar, bayan da wasu masu zanga-zanga wajen 38,000 suka taru a Berlin don nuna rashin amincewarsu da matakai masu tsauri na daƙile yaduwar cutar corona.
Ibrahim Ka'amati Garba da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ƙarin harajin fitan kaya da kamfanin jiragen ruwa na dakon kaya daga Turai suka yi da ya kai kashi 400 cikin 100 ya kawo matukar damuwa ga hukumomin teku na Majalisar Dokokin Najeriya. Wakilinmu Nasiru Adamu Ehkaya na dauke da cikakken rahoton.
Tuni hukumar hadadar kasuwanci ta teku ta Najeriya ta fara daukar matakan dakatar da tasirin wannan haraji, da yanzu yasa ƴan kasuwa sai sun biya dala 1,500 kan kowace container maimakon abin da bai fi dala 200 ba a baya. Shugaban hukumar kasuwancin ta jiragen ruwa Hassan Bello ya ce za su yi duk mai yiwuwa wajen matsa kamfanonin lamba don sauya wannan ƙari mai yawan gaske. Hassan Bello, wanda ya taro da masu ruwa da tsaki na lamuran teku, ya ce ƙarin ya zo ne kuma a lokacin da Najeriya ke kokarin farfadowa daga illar da annobar corona ta jefa lamuran kasuwanci.
Kowa ya san cewa abubuwa sun yi ƙasa, harajin da gwamnati ke samu daga tsashin jiragen ruwa ya yi ƙasa, kayan da ke zuwa ma sun yi ƙasa. Ko ina ne duniya, kaya sun fara tsada, a harhawan kaya kuma gashi nan ko ina ya addabe mu. Mutane sun rasa aikin su, masana'antu wasu sun rube. Saboda haka kawai mu je daga sama an kawo wannan haraji mai tsimbin yawa, an samu kayan da za a zo su Najeriya, wannan ba abin da za mu yi na'am da shi bane ko alama cewa wannan ba zai yi ba, ba za mu dauka ba, saboda zai dukar sassan tattalin arzikin mu. Za ka ga kaya sun yi tsada, sun yi tashin gwaron zabo wanda ba a taba gani ba. Za ka ga kuma kaya an aje su a tashar jirgi, ba za a je a dauko su ba, tunda mutane ba su da kuɗin da za su yi kiliyarin din su. So za a kawo cunkoso, za ka ga mutane sun rasa aiki, za ka ga masana'antun sun rufe. Wannan abin kamar zagon ƙasa ake son a yi tattalin arzikin Najeriya, saboda haka ba za mu yarda da wannan ba.
Majalisar Wakilan Najeriya ta rubuta kamfanonin na Turai wasiƙa don bayyana gaban kwamitin. Shugaban kwamitin tashoshin jiragen ruwa da kasuwancin teku na Majalisar Garba Datti Muhammad ya ce kamfanonin sun saba yarjejeniyar da aka cimma da su.
Tabbas wannan ƙarin kuɗi da suka yi ma kwantenoni zai shafi farashi na koma menene, ba ma shinkafa kaɗai ba.
Wannan ya nuna dai yanzu Majalisar Wakilan Najeriya za ta ɗauki matakan da suka dace wajen
dakatar da wannan kalubale da ya taso kenan.
Insha Allah mun rubuta masa wasiƙa duka suna da ofisoshi a Lagos. Kamfanoni ne na jiragen ruwa irin su Max, irin su CMA, irin su Grimaldi, Sarafina da sauransu. Duk suna da ofisoshi a Lagos kuma mun tura muna gayyatar su. Insha Allah in sun zo za mu gaya musu matsayin majalisa akan wannan a mataki saboda komai kowane ƙasa suna da dokokin su kuma Najeriya muna da dokokin in suna operating a Najeriya dole ne su bi dokokin da Najeriya ke da.
Da karanci ko tashin farashin dala ya sanya tashin farashin wasu muhimman kayan masarufi har ma da takin zamani da hakan ya sanya wasu manoma barin shukar su ta yi yaushi. Nasura da Malika ya murar Amurka daga Abuja, Najeriya.
To madalla a gaida Nasiru Adamu Elhikaya. Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC. Yanzu kuma zan koma gefe guda domin Madina mai shanu ta gabatar da shirin matasa a duniyar gizo.
Jama'a masu sauraro barkanku da warhaka. Sunana Madina Dahiru mai shanu a cikin wani sabon shiri na matasa a duniyar gizo. Shirin da ke tabo duk lamarin da ya shafi yanar gizo. A yau shirin zai karkata ne zuwa siyasar nan kasar Amurka. Inda a cikin makonni biyu da suka gabata manyan jam'iyyun siyasar kasar suka gudanar da babban taro na yakin neman zaɓe. Babban abin da ya ja hankalin mutane shine yadda aka gudanar da tarurrukan a wannan shekarar ta yadda ba a saba ba, wato ta yanar gizo, duk sakamakon yaduwar cutar coronavirus. Lamarin ya baiwa mutane da dama mamaki saboda girman taron da kuma muhimmancin sa a cikin zaɓen Amurka. A yau wani mazaunin Amurka kuma mai fashin baki kan harkokin da suka shafi siyasar Amurka, Malam Hassan Jibiya, zai mana bayani dalla-dalla kan yadda taron ya wakana ta internet.
To Madina, wannan shekarar yadda aka gudanar da gangamin tarurrukan jam'iyyun Democrats da Republicans a nan Amurka ya bambanta da kusan tun shekaru aru-aru da aka kwashe ana gudanar da wannan convention duk bayan shekara hudu. Dalili kuwa shine saboda wannan annoba ta coronavirus da ta addabi duniya. To saboda haka an saba a yi convention, wato wannan tarurruka a yi shi a kwashe sati guda ana shagulgula a zaɓi wani gari cikin jihohin Amurka, kenan ne za a yi wannan convention. Mutane daga ko'ina cikin jihar nan 'yan jam'iyya su tattaru kamar da yadda kuka san ana yi a kowace ƙasa ko a irin su gida Najeriya. To za a taru sai a gudanar da jawabai da kasidu da shagulgula a ainihin amince da waye ke tsaya ma jam'iyya takara, kuma kamar shi kuma wanda aka tsaida takaran ya zo ya karbi wakilci ko ya karbi nadin da aka yi masa na cewa shine zai zama dan takarar. To a wannan shekarar kamar su jam'iyyar Democrats kusan za a ce gaba ɗayan wannan gangami sun yi shi ne ta kafar yanar gizo, wato ta online, saboda halin da ake ciki na shi coronavirus. Suma 'yan jam'iyyar Republicans kamar yadda muke gani sun yi kamar rabi da rabi ne. Rabi sun yi shi kamar a cikin taro da mutane kamar yadda suka fara, sannan kuma wasu daga ciki an sa video, wato an yi recording daga wurare daban-daban, ma mutane sun yi recording sun aiko. Shi dokar ido a wannan gangami na jam'iyyu da aka yi shi ne yanda aka gudanar da shi, kamar yanzu 'yan jam'iyyar Democrat sun yi nasu convention din ne gaba ɗayan shi lahirin shi kusan ta yanar gizo ta online kenan. To abin ya ba da sha'awa sosai, wato yanda aka yi amfani da na'urorin zamani kamar waya da kwamfuta da kamarori dai, wanda aka yi zuwa mutane kuma da da ba za su iya samun halartar convention din ba ko kuma gangamin, sun kai recording suka aiko kuma aka yi kunna ma kowa ya kalla a kafafen talabijin daga gida kana zaune ba ma sai ka je inda ake taron ba. To wannan abu ya ba da sha'awa sosai. kinga kamar shi Joe Biden lokacin da yake gabatar da jawabin karbar takara ko kuma nadin da aka yi masa a matsayin tsaida shi da aka yi na dan jam'iyyar dan takarar jam'iyyar Democrat, wato da ya gama jawabin sa wanda suka yi masa tadi dukansu an sa su ƴan uwa da abokan arziki da kowane yana zaune a gidansa ya dauki video ana kallon shi, wato abin da ake cewa live video, suka yi masa tabin da ake yi wa mutum idan ya gama jawabi duka kuma ga huskokin su yana gani har ma yana iya magana da su. Shekaran jiya mun ga yanda sakataren harkokin wajen Amurka Mike Pompeo yana ma can kasar Isra'ila yana wani hidima aiki daga can yayi kuma yana shi recording din ya aiko kuma aka sa cikin wannan gangami da ake yi. To kin ga wannan ya nuna cewa da wanda yasa sai mutane sun samu damar iya halarta za a iya ganin su a wannan dandamali na yin jawabi, to yanzu wannan abin ya sa wannan na harkar yin ya yanar gizon nan ya sa mutane daga ko ina na sashen duniya sun iya zama wato a yi taron tare da su kuma mutane da inda suke za su iya kalla a kafafen talabijin, to shi ne dai.
To masu sauraro, da haka muka kawo ƙarshen shirin na wannan makon, sai kuma mako mai zuwa insha Allahu inda za ku ji yiwuwar gudanar da irin wannan taron a ƙasashenmu na Afirka. Ni ce taku Madina Tahiru mai Kano daga nan birnin Washington DC a cikin shirin Matasa a Duniyar Gizo.
Gaida Madina mai Shanu, yanzu kuma sai kaɗan daga cikin ra'ayoyin da ku masu sauraro kuka aiko mana ta hanyar email. Sakonmu na farko a yau mun samu ne daga Abbas Baffa a jihar Bauchi, inda ya ce fatan alheri ga ɗaukacin ma'aikatan sashen Hausa. A yau ina so ku ba ni dama na ƙara kira ko kuma tunatar da gwamnatin jihar Bauchi ƙarƙashin jagorancin Sanata Bala Muhammad Abdulkadir auren Bauchi bisa abin da ya addabe mu tun mulkin mallaka, wato ita ce hanyar da ta doshi bakin kasuwan Tabe'i ta doshi karamar hukumar Dukku da ke jihar Gombe. Duba da yadda wannan hanyar take ci mana tuwo a ƙarya, ta fatan gwamnatin jihar Bauchi za ta dubi wannan lamari domin kawo mana ci gaba mai amfani a yankinmu. Sai kuma sako na gaba da muka samu daga wato Hassan Dogon Facci ba tsari a jihar Katsina, shi kuma ya ce assalamu alaikum VOA Hausa. Yaban gwani ya zama dole a madadin al'ummar karamar hukumar ba tsari. Muna kuma ƙara godiya ga gwamna na tsari na jihar Katsina. Muna kuma ƙara miƙa kukanmu da a tallafa wa al'ummar yankinmu na ba tsari domin matsalar rashin tsaro ta jefa kowa cikin wata hali. Domin wallahi ba kowa ba ne ke cin abinci sau biyu a rana. Yana da kyau a duba yadda za a samar da wata hanya wadda za a tallafa wa al'ummarmu. Da fatan Allah ya sa mu dace, amin. Sai kuma ga sako daga Husaini Abadambam a jihar Bauchi, shi kuma ya ce amincewar da kungiyoyin tawaye a Sunawa a kasar Mali suka yi bayan aiki da sojoji bisa sharaɗin mutunta yarjejeniyar zaman lafiya biyo bayan juyin mulki, to abinda za mu ce shi ne Allah ya sa kwalliya ta biya kuɗin sabulu, amin. Sakonmu na ƙarshe kuma mun samu ne daga wato Ado Salatu Goma ga Annabi da kyau, inda ya ce assalamu alaikum sashen Hausa na muryar Amurka. Yau na shigo fili ne domin in kira ga masu hannu da shuni da cewa don girman Allah da manzansa su dinga tallafawa na ƙasa da su da talakawa, domin wallahi a halin da ake ciki yanzu wasu gidaje sun kai ga kwana biyar ba su yi girki ba saboda talauci. Gashi kuma ma'aiki mai tsira da aminci ya ce duk wanda ya taimaka ma wani shi ma fa Allah zai taimaka mishi. To ma dalla mun kuma gode da sakonnin ku, a ci gaba da aikuma da sakonni. Yanzu kuma sai labarai amma fa a takaice.
Kasar India ta bada rahoton samun sabon kamuwa da cutar corona wajen 78,761 cikin sa'o'i 24 a yau din Lahadi, wanda a duniya baki daya shine adadi mafi yawa da aka taba gani cikin kwana guda tun farkon annobar, a yayin da kuma kasar ke ci gaba da bude harkokin tattalin arzikinta. Wannan ce rana ta hudu a jere da India ta samu sabon kamuwa da cutar sama da 75,000 cikin kwana daya. Hukumomi sun ce an bindige wani mutum har lahira da daren jiya a Asabar a garin Portland na jihar Oregon na nan Amurka, yayin da wata arangama ta barke tsakanin wasu magoya bayan shugaba Donald Trump masu jerin gwanon motoci da ba su zanga-zanga kan wariyar da suke zargin yan sanda na nuna wa baƙaƙen fata da aka fi sani da Black Lives Matter a cewar yan sanda. Zuwa yanzu bayanai na nuna cewa wanda aka harba ɗin farar fata ne. Kasar Isra'ila na fatan yin liyafar rattaba hannu a birnin Washington DC zuwa tsakiyar watan Satumba saboda yarjejeniyar da ta cimma da haɗaɗɗiyar daular Larabawa. Wani babban jami'in gwamnatin Prime Minister Benjamin Netanyahu ne ya faɗi haka a yau ɗinnan Lahadi. Shugaban Amurka Donald Trump da manyan hadaman Netanyahu za su tsaye da ranar rattaba hannu lokacin da jami'an na Isra'ila suka isa Abu Dhabi gobe Litinin don tattaunawa, abinda ministan harkokin haɗin kan yanki Ofri Okunis ya faɗa kenan.
Mu da sa'aya sai kuma anjima idan Allah ya kai mu za ku ji mu dauke da wani sabon shirin. Ke za madadin kowa da kowa musamman ma shi Ibrahim Ka Almasi Garba da ya taya ni gabatarwa, sai Leo Sahilo wanda ya bada umarni da ma injiniyan namu na yau. Ni Hadiza Kyari ke muku fatan alheri, a huta lafiya, ma assalamu.